Assalamu alaikum. Muna farin cikin saki kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Amina Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Amma a yau 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 za mu jingine wannan shiri mu mayar da hankali akan zaben shugaban kasa na nan Amurka da ake yi a yau.
Haka yake Zara. Kinsa an danyi makonni ana kada ƙuri'u a wasu jihohi amma dai yau ne za a kammala zaben.
Kwarai kuwa wannan karan kasashen duniya sun mayar da hankali wajen ganin yadda wannan zaben zai kasance. To a cikin shirin namu na yau muna kunshe da abubuwa daban-daban da akan wannan batu na zaben shugaban Amurka.
Wakilan sashen Hausa sun jiyo mana ta bakin masu fashin baki da ma ra'ayoyin jama'a akan wannan zabe. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro bari mu fara da bangaren mata inda abokiyar aikin mu Maryam Dauda ta samu tattaunawa da wata mata mazauniyar nan Amurka inda ta yi bayani akan irin rawar da mata ke takawa a siyasar Amurka. Ga Maryam da bakuwar da za ta gabatar mana.
Shekaru 100 bayan dokar da ta ba mata ƴancin yin zabe, mata masu kada ƙuri'a na tasiri sosai a zabukan Amurka. A duk zabukan shugaban kasa na Amurka da aka yi tun daga shekarar 1964, ƙarin mata fiye da maza ne suka kada ƙuri'a, kuma tun daga shekarar 1980, jinsunan biyu sun sha bamban sosai a ra'ayoyinsu na kada ƙuri'a. Helen Bako, ƴar Najeriya ce da ke zama a jihar California a Amurka. Ta ce mata na taka muhimmiyar rawa sosai a zabukan kasar.
Mata tun ba ga bakakin mata
karfata
su ne saki ko a cikin party na Democrat. Su ne ke fitowa a kowane lokaci domin su karfafa wayansu mata, mutane dai ba mata kawai ba, su fita su yi zabe.
Wani binciken jaridar Bloomberg ya nuna cewa mata sun fi maza zaben ƴan takara daga jam'iyyar Democrat, musamman ma an fi ganin bambancin ra'ayin a lokacin gwamnatin shugaba Donald Trump. A nasarar ban mamakin da ya samu a zaben shekarar 2016 lokacin da ya kara da Hillary Clinton, mace ta farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat, Trump ya samu ƙuri'un maza kashi 52 cikin 100, mata kuma kashi 41. To ko me yasa mata da maza suke da bambancin ra'ayi a zaben ƴan takara kuma me hakan ke nufi?
To yawancin lokaci Democrats ne suke bada zarafi ma mata domin a zabe su. Republicans ba su cika bada zarafi ma mata su nemi matsayi ba.
Shin wace irin rawa ake gani mata za su taka a bana a wajen wannan zaben?
A mata sun fita da dama in kin lura a cikin kwanakin nan. Ba a taɓa fita a jefa ƙuri'a kamar yadda ake fitowa yanzu ba. Musamman mata matasa su ne fa suke kan gaba, su ne suke fita da dama su yi mobilizing mutane, su yi magana, su ƙarfafa su ku fito,
Bambancin ra'ayi tsakanin jinsin maza da mata da aka samu wajen kada kura'a a karan farko shine a zaben shekarar 1980. Lokacin da Ronald Reagan ya karfafa batun hana zubar da ciki, batun da har yau ake takaddama a kansa. Wani bincike na baya-baya da aka yi ya gano cewa gibin da ake samu a jinsin maza da mata wajen kada kura'a na da nasaba da karfin tattalin arzikin su da kuma yadda siyasar Amerika ta raba manyan jam'iyyun kasar biyu akan wasu muhimman batutuwa. Elizabeth Kingsbury, lawyer ce da ke zama a birnin Washington DC, ta ce jam'iyyar Democrat ta zaba a shekarar 2012 saboda yadda 'yan Republican ke daukar batutuwan mata.
It seemed to me throughout the entire election cycle that the Republican Party is eager to chip away at the basic rights of women that we've worked to establish over the past several decades.
Tace a gani na a duk lokutan zabe jam'iyyar Republican na so ne ta tauye haƙoƙin mata da muka yi gwagwarmayar samun su shekaru da dama da suka wuce. Duk da mabambantan ra'ayoyin da ake samu tsakanin jinsin maza da na mata, ba dukan mata bane ke ra'ayin jam'iyyar Democrat. A watan Mayun shekarar 2019, wasu mata sun yi gangamin nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump a birnin St. Louis Park da ke jihar Minnesota a ƙarƙashin jagorancin Mary Susan Tinian. Tace mun tattara nan ne don mu nuna jin daɗin mu akan shugaba Donald Trump. Mata na son Trump, shi yasa muke so kowa ya gani. Ta ƙara da cewa ita da sauran mata da yawa sun yarda da manufofin Trump. Yanzu dai an zuba ido a ga irin tasirin da mata za su yi a wannan zaben na shekarar 2020. Maryam Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Ganar zaben nan na Amerika. Zara, kin taba tunani ko akan wasu manufofi ne aka kafa kasar?
Sosai ma kin san suna alfahari da demokradiya, amma dai ga hirar da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikayi da ministan jiragen sama wato Hadisu Rika inda yayi mana karin haske akan wannan batu.
To, ita kasar Amerika baki da ta kawo ne akan wasu abubuwa daga cikin su akwai wato yanci shine freedom na daidai da kuma demokradiya democracy mulkin kai da kai don abinda tattara su kenan a wannan tsibirin na Amerika kuma sun rike shi ne addinin su kuma suna da dabi'o'in su waɗanda duk abinda zaka ba zaka taba waɗannan abubuwa guda biyu sannan siyasa su bambanta take da siyasun da ake da su a Afirka yawanci akasari su siyasa ce ta aqida wanda yake dukkanin su kuma dama ɗan jari hujja ne sai dai jari hujja din ya kasu kashi biyu akwai democrats akwai republicans wanda kuma yake dan democrats ne shi to iyaye da hakanni haka yake kuma ɗiyan ɗiya haka yake da wannan abin da yadda shi ma kuma wanda yake dan republican iyaye da hakanni ɗiyan ɗiya haka yake shi dan republican banda jari hujja wani mutum ne wanda ya yadda da wasu abubuwa na riƙau ka ya ce musu ɗan riƙau ɗan ra'ayin riƙau shi wanda yake ɓangaren demokradiyya democrat mutum ne wanda yake da sassafci to tun nan an keta kuma kusan ƙarfinsu zai zo ɗaya ko da yawan su bai zama ɗaya ba ko da yawan waɗanda suka yadda da republican da yawan waɗanda suka yadda demokradiyya bai zo ɗaya ba to ƙarfin su kuma yana zuwa ɗaya za ga inda wannan ke da yawan mutane wancan kuma kaihin ra'ayi zai iya rinjaya mutanen ko kuma wasu mutanen su rinjaya kaihin ra'ayi shi yasa ake takin keke kamar kana kan laulawa a Amerika yau democracy gobe policy amma ka zo a wannan zamani yanzu tsakanin Joe Biden da shi Trump din shi kanshi kamar American take shi kanshi saboda mutum ne wanda abinda duk yadda da shi ya yadda da shi kuma akan shi yake kuma bai damu da abinda zaka ce ba to kuma da ba haka ita Amerika take wato abinda ta yadda da shi ko kowa bai yadda da shi ba abinda dame ta ita duniya ta faru ta ƙare a Amerika shi yasa dan America da kake ta gani din nan kihirija ne ba America ba kihirija ne ba an taba shugaban kasar da ya shugaban kasar America ba ta zuwa ko ina ba banda America an taba yin wani so dai ta fita fita yazo ko ingila ne ko ina ne ya bude ido ya koma daga nan bai tsoro ko ina ba saboda shi iyakar duniyar shi America yanzu shi lokacin da aka yi zaben Hillary Clinton a ita ta ci zaben a bisa ƙuri'u wanda ni da kai muka jefa wato yayin dan kasa da kasa suka jefa amma da ki tsarin su bambanci irin wannan a hukumar zaben wakilai da tsaron college ake bayan an gama shi wato bayan tiya akwai wata caca so bayan an gama shi sai kuma an zo an yi shi ma wannan a ga to kuma duk da kowa ya ci ga wanda ya ci Malam Kabiru shi ya cinye ƙuri'u masu yawa amma la Hamisu shi kuma su masu zabe masu nan musamman ko kace na boye ma nan musamman kuma na boye su kuma wa suka zaba kuma America ta yi wannan ne dan kada ka karkace da kan abin da suka tsaya akan shi na aqida har ka ce da aqida sai a samu wadanda suke riƙaudin aqida America wanda ba za su ta bari ba wannan freedom and democracy din wato yanci demokradiya ya tabu wanda kuma tubalin shi shine jari hujja kar jari hujja ta tabu kar kuma wato yanci demokradiya su tabu to akwai wadanda su ne ke da haƙƙi da alhakin wato kare wannan aqida kare wannan abin da suka dade shi din to koda yanzu a zahirce muna kallo kaman cewa Joe Biden zai ci to haka yayi mamaki idan su wadancan suka fanci in Joe Biden ya ci za a yi ma demokradiya karan tsaye za a yi ma wato yanci karan tsaye ko kuma jari hujja za a kare ta to ba su yadda ba sai su dodo wani salon daban sai dai kaje ana cewa ai kaza ai kaza sai a ta surutu a gidan kafafen watsa labarai a dade nayi to ni shi sanya ban ya ce mu kata'an wane ne zai ci ko wane ne zai fadi
ya samu tattaunawa da mai fashin baki wato masanin harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk akan tsarin da Amurka ke bi wajen fitar da masu takara da yadda suke kirga ƙuri'unsu
to alhamdulillah wato gaskiya duk da Najeriya tsarin wato constitution ɗinta wato tsarin mulkin ta kofo na Amurka amma tsarin fito da ƴan takara da zaɓe gaskiya daban yake sosai kuwa saboda na farko dai ita America ba ta da hukumar zabe ta kasa kamar INEC da muke da ita da take ake zaba shugaban kasa ya zaba yan majalisa su tabbatar da su da sauransu su zo su yi zabe da commissionerin zabe da sauransu su a America kusan kowace jaha tana yin tsarin da za a yi zaben ta ta kuma bawa wasu wato zababbuwan lokaci ko kuma ma'aikata manyan ma'aikata damar da su ne za su tafiyar da zaben idan lokacin zabe ya zo musamman kamar sakatarin gwamnati na jiha an fi ba su ko kuma lieutenant governor a wasu wurare ko kuma a zabo wasu wanda dai lokacin zabe ya zo su kusan sai a ce kusan kowace kunduma ta zabe ita take wa kanta tsarin zabe ta yi zaben kuma ta yi shi kuma ba tare da wani san kai ba ta fito da shi kuma a hada gaba ɗaya a karba wanda suke tabbatarwa zabe yayi irin kunin ɗan jarida da wato NGOs da ragowan wanda suke da sha'awa akan tabbatar cewa demokradiya ta tabbata to kaga wannan muhimmin bambanci ne na biyu ita America ita zabanta ba wai yawan kuri'un bane kawai yake sa mutum ya ci zaka iya samun kuri'un ka su yawa kamar yanda su Clinton da Bob Dole ba da Clinton da akwai wani da ya takara kwanaki kafin ta wato sai ka samu kuri'u miliyan 3 miliyan 4 sun fi na wanda kuma zai zo ya zama shugaban kasa saboda su akwai jihohin da wato su suna yin electoral college kowace jiha an ba ta yawan delegate so idan aka ci zaɓe a wannan jihar sai a ɗauko yawan delegate ɗin nan duka an raba su 500 da wurin 33 so duk wanda ya samu 270 shi ne ya ci zaɓe ko da jihar da mutanen da suka zaɓe shi an tattara su fi yawa amma jihohin nan masu manya-manyan delegate wanda yawanci su ne jihohin da mutanen da suka fara kafa America suka zauna turawan da suka fara zuwa New England states na the Midwest states watu su ne suke da delegates da yawa su ne suke da kujeru da yawa wanda sai ga karama jihar alal misali kamar Virginia tana da delegates kamar wata kila sha wani abu amma sai kaje ga tabbacce jiha kamar Dakota ko wasu wurare wanda ba anan turan suka fara zama ba da su delegate uku bane da su ko hudu duk da a lokacin da aka yi wata kila an yi la'akari da yawan mutane wanda daga baya dole mutane suna karuwa a wasu wurare dan kamar Texas su Florida yawanci tun a farko din turan su sun zauna amma akwai yan Hispanics da yawa da su amma da yake suna da border da wasu wasu jihohin saka zaben America ba yawan kuri'un da ka samu bane kawai America tana da wani tsari wanda duk abin da kake so kai a rayuwarka sun tsare shi sai duk shirman da kake so kai ka zaba ka zama dan iska ka zama abin da kake so ka zama amma in aka zo shugabanci suna fitar da tsari sosai wanda sai sun tabbatar cewa wanda suka fitar da shi shugabanci su ya zama ingantaccen mutum ne wanda ko ina ka daga shi a duniya haka America take shekara da shekaru sai ga mutum yana shugaban kasa America an ce ai tun yana shekara 16 ya taba shan wiwi saboda haka wannan zai zo ya shafa sa to ba taba samun canji ba sai akan Trump din laifin duniya an dora mishi amma Amerikawa da yawa sun haɗu suna san shi kuma suna bin shi kuma har yanzu yana da gagarumin mabiya baya wanda su ba su damu ba ko a mutu ko a yi za su yi Trump to Trump kuma ya zo yana neman sake komawa saka wannan abu ne mai ban sha'awa cewa tsakanin tunanin America na da wannan tunanin da Trump ya zo da shi za mu ga 'yan America tuwaye suka furin jaye saboda ka zaɓe ne mai ban sha'awa in aka kalle shi sosai zaɓe ne wanda su kansu 'yan Democrats ɗin sun fito sun nuna yanzu ko a mutu ko a rai ne saboda suna ganin cewa idan suka bari irin tunanin Trump ya ci gaba duk wato akidojinsu da suke da su da yawa za a canza su a cikin gwamnati Trump ya yi kokari ya canza Supreme Court wato kotun koli ya sa yanzu yana da alkalai 6 a cikin 9 saka duk abubuwan da ɗan masu tunanin Republican suke da shi idan an haɗa karkari a kai kotun koli ana ganin su ne za su samu galaba saka zaɓe ne mai ban sha'awa wanda kuma ina ganin ba a taɓa yin zaɓe a lokaci da yawa ba a taɓa yin zaɓe da aka yake da alamar an fito za a yi shi kama wannan ba saboda su America sai daga cikin irin zaɓensu wanda yake daban da Najeriya shi ne wasu jihohin suna bari sati ɗaya sati biyu ma kafin lokacin zaɓe idan ba ka da damar da kake tunanin ranar zaɓe za ka zo ka jefa ƙuri'a ka tashi ka je ka nemi inda ake jefa ƙuri'a ka jefa ƙuri'a ka kuma ajiye ta sai ranar da aka zaɓe sannan sai a kirga maka ita ko kuma ma a turo maka ita ta post office ka nema a turo maka ita by mail wato post office ka cike a bakka ka aika a post office a je kuma ajiye maka ita to yanzu jihohi da yawa da suke irin wannan sun yi kuma a cikin su wasu har kashi kusan 80 ko 90 na wanda suka jefa ƙuri'a 2016 sun jefa ƙuri'a a yanzu a magana da nake maka yanzu a America kusan mutane miliyan 83 sun jefa ƙuri'a su saka zaɓe ne wanda yana alamar nuna cewa za a fito sosai watakila kusan kashi 60 zuwa 70 na mutanen da suke rajista za su fito su yi zaɓe kuma a tsarin siyasa da inda aka yi zaɓe kashi 40 suka fito to an kura malin shi kenan so irin abubuwan da suke a America kenan da muke sa'ido mu gani
yawwa to doctor shin fadarin yadda muhawarar zaɓen America take gudana kaji wannan ya faɗi wancan yana nuna tsarin demokradiyya na wahalar da ita kanta America ne ko kuma dama haka shi tsarin demokradiyya yake kowa ya faɗi abinda yake albarkacin bakinsa
a gaskiya shi tsarin demokradiyya ya bada dama kowa ya faɗi abinda yake wato ra'ayinsa ko da shirme ne mutane su yi mushi hukunci akan shirman a tarihin demokradiyya a gaskiya ma tun lokacin da aka soma shi yawancin masu dama ilimi da mulki a lokacin da demokradiyya ta fara tasiri sun rinka yi wa bugu demokradiyya ambaton cewa ba za fa iya tafiyar da tsari da ya jama'a kawai kowane irin mutum zai iya yanke hukunci kuma wannan hukuncin ya yi ba saboda ana san shi da yawa suna ganin cewa hukuntocin da ake yankewa demokradiyya kawai na sha'awa ne
ba tabbas na wato wanda za su yi mutane amfani ne. To amma tun da akwai dama ita demokradiyya ta fi kowane tsari ba da dama kuma Amerika tana ba da wannan dama. Yanzu Amerika alal misali za ta ga abubuwan da shi Donald Trump shugaban kasar Amerika ne yake ko a mafarki da ba za ka yi tunanin cewa mutum zai zo yana zagin mata yana yadda da cewa shi baya son kowa sai Amerika kawai yadda da ayi wato wasu mu'amala da wasu mutane ba har ma yana nuna cewa American ma wataƙila shi ya fi son fararen mutane duk da yana cewa ba haka ba ne amma duk al'adu da ayyukansa da yake yana ɗaukaka farare yana zagin wasu ƙabilun kama na ƙabilun Latin America Hispanic ko baƙaƙe yana zagin su ya ce African ma gaba ɗaya shaddar kashi ce. Ba a taɓa yin shugaba da ya fito yana irin wa'annan maganganu wanda za ta iya ɗauka shi ne ba to amma da yake demokradiyya ce kuma yana da mutane da yawa a cikin karkarar Amerika musamman da su sun yadda da shi kuma suna ganin abin da yake faɗa daidai ne kuma su auren su ita ce mafita kowa ma ya bar musu Amerika kawai ta su ce Amerika ta daina harka da duniya ma ta janye daga cikin tsarin tafiyar da shugabanci da take yi na abubuwa da yawa a duniya ya dawo kawai Amerika tsantsa. To kaga a wasu za su ga kamar shirme ne to amma demokradiyya ta yadda kuma gashi mutane sun yadda da irin abin kuma zai iya zama sun mafita a wurin zai iya zama kuma ya zama shirme.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda muke tattaunawa akan zaben shugaban kasa da ake yi a yau a nan Amurka. Yanzu ga rahoton da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batari ya haɗo mana akan wannan zaɓe.
A yanzu haka dai masana harkokin siyasa a Najeriya na ci gaba da yin sharhi akan babban zaben kasar Amurka duk da yake dai masu sharhin na kallon zaben na Amurka mai zafi sosai. Amma Dr. Salihu Muhammad Niworo masanin kimiyyar siyasa a jami'ar IBB Lafai da ke jihar Niger Najeriya ya ce akwai darasin da kasashen Afirka ya kamata su duba a zaben na Amurka.
Akwai darussa da yawa kaga na farko ya kamata su tsaya duba amma hangan da zai yi musu alheri da kasashensu da mutanensu idan har aka zo ga zaben shin wane ne in har ya samu zai afannan da su da sauran jama'an al'umman kasar so kaga tarihi na daya shine su tsaya su gani su yi takatsantsan wurin duba ga wanda zai musu amfani idan har ya zo ya shiga kai kada kuriyan a kai zaben shugaban kasa na Amurka domin dangantaka yanzu ba wai na kawai kaje na yi ka bane a shin me za a iya samowa makasanku idan har aka kulla wannan dangantaka a ƙarshe me za ka sanku da take amfana da shi shine Africans za su rika lakari da shi.
To su ma dai wasu daga cikin ɗan Najeriyan bayan yin fatan alheri ga ƙasar ta Amurka akan wannan zaɓe sun bayyana ra'ayoyinsu.
Ok to da farko sunana ana kira ni Yahaya Danladi Musa ne mazaunin Lakkwaja jihar Kogi. To zaɓe Amurka da farko muna fata Allah sa an yi zaɓe lafiya kuma an gama lafiya kuma an samu sakamako mai alheri. Sannan bayan haka muna fata Allah ya zaɓe mana mafi alheri Democrat. Na gan duniya na gani a matsayin irin jawabi da ya yi ranar nan da cikin dare nan ni na ga alamura musamman irin Obama Kia da ya shi mai ce zai mai da shi by the care da irin policy na a tsakanin America da duniya musamman Africa na ji shi ya fi mana alheri idan Allah ya so haka.
Sinana Mansur daga Mina a gaskiya zaɓe ne wanda kowa yana sa ido a kai kuma domin kaga idan muka yi la'akari da irin waɗannan ayyukan da shi Trump ya yi kaga tunda ya hau gwamnatinsa ba inda aka kai yaƙi wannan ma babban wata nasara ne da aka samu
saboda yana da tasiri a shugabanci.
Yayi dai kokari saboda rashin kai yakin nan da bai yi ba. Kaga a baya ai gwamnatoci duk da suka zo sai sun yi yaki tun daga lokacin Bush har lokacin shi Obama ya sauka. Shi wannan da yazo har yanzu ba inda aka kai ma yaki amma ba mu sani ba ko idan ya dawo zagaye na biyu ai yakin shine ba mu sani ba amma dai gaskiya yayi kokari.
Yanzu dai a iya cewa kallo ya koma Amurka a wannan mako domin kuwa ba a san macituwa ba sai miya ta kare. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To jama'a kafin mu karkare shirin bari mu leka jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya tattaro mana karin bayanai da ra'ayoyin mutan jihar Kaduna akan zaben na Amurka.
Wasu masu fashin baki a Nigeria dai na ganin zaben shugaban kasa na Amurka ya jawo hankalin wasu da yawa a Afirka musamman ma dai Nigeria ne saboda wasu manyan dalilai. Lauya mai zaman kanshi a Kaduna barista Elzubair Abubakar na cikin masu nazari game da wannan zabe.
In ka dauki kamar zaben baya tun daga lokacin da George Bush ya karbi mulki daga hannun Reagan, America yawancin abubuwan da ta sa ido a kai abubuwa ne da suka shafi harkokin tafiyar da yaki ga 'yan ta'adda a duniya. Duk da cewa lokacin da Bill Clinton ya zama shugaban kasa ya yi kokarin ya rage waɗannan abubuwan, amma kuma da George Bush Jr. ya ƙara hawa sai abin ya ƙara tsamari. To amma yaƙin da ake a duniya ya ragu kamin Donald Trump ya hau, kuma tun da ya hau bai tado da wani sabon yaƙi ba a wani ƙasa sai dai kokarin da America ma suke yi na su janye mutanensu. Don haka zaben sai ya koma zabe ne na gida. Yawanci kamar a yammacin America ana magana ne akan shin za su goye baya ne ma Republican ko kuma za su goye baya ne ma Democrat saboda policy da kuma abubuwan da za a kirkiro na zabe. To anan kuma sai addini ya shigo, wannan harkar addini za ta shiga ainun a zaben America.
Yanayin yadda ake gudanar da zabe a kasar Amurka da kuma lamuran da kan biyo bayan zaben idan an kammala musamman da tsakanin 'yan takara na cikin abubuwan da ke jawo hankalin wasu 'yan wannan kasa.
Sunana Isa Alan Sa'adu Kwadaro. Kuma su ba akwai ci gaba da dama yanda za ka ga sun yi zabe babu wani tashin hankali, sannan kuma abokin karawa an dauke shi aboki ba abokin gaba ba.
Sunana Rabiu Ibrahim. Abinda zan ce shine su zaben America gaskiya sometime yafi zabe na Nigeria tsafta. Za ka ga in ka kalli America babban kasa ce, amma za ka ga an yi zabe an gama lafiya sai ka ji zaben ya zama koda kururu ba a kashi ba.
Sai dai lawyer Elzubair Abubakar na da mabambancin ra'ayi.
Tuncan dama harkar jakadancin America yana janyo hankalin kasashen Afirka, amma zaben bana abin da yasa kasashen Afirka suka maida hankali ciki saboda matsalolin da shi shugaban kasa Donald Trump ya taso da su, waɗanda dama asali da an aiwatar da su da za su shafi yawancin waɗanda suke shiga America kasuwanci da waɗanda suke zuwa karatu da kuma harkar gwamnati wanda zai shafi saya da sayarwa. Waɗannan abubuwa duka su ne suka janyo kasashen Afirka zuwa zaben da ake a America.
Wasu 'yan Najeriya dai na ganin Afirka da darasin da za ta dauka game da zaben da ake a kasar Amurka.
Darasin da ya kamata a ce kasashen Afirka su koya a game da zaben Amerika shine ya kamata a ce su kalli yadda su Amerikawan suke yi, saboda 'yan takarar da suka tsaya zabubbuka a Amerika za ka ga idan sun fadi suka rungumi kadara, amma mu nan Najeriya sai ka ga shine kotu yau shine kotu gobe.
Sunana Yusuf. Hakika zaben America yakan zama kaman wani zakaran gwajin tafi ne. Zama mana akwai wasu darasi da mukan dauka ba mu kai mabiya ba har da shugabannin namu. Maimakon irin karfa-karfa da ake mana to su akan bi akwai yanci. Dalilin ko samu kenan.
Uku ga watan Nuwamba nan da muke ciki ne dai za a kada ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa a Amurka. Zaben da za a yi tsakanin shugaba mai ci Donald Trump na jam'iyyar Republican mai mulki da kuma Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Isa Lawal Ikra. Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da titan gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.